أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 11 ga watan Zulqa'ada, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1443, wanda ya daidai da 9 ga watan June, shekara ta 2022. Mun dawo kan karatunmu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Muna cikin babu takwa, babin da yake magana akan tsoron Allah. As-sani an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustaklifakum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Isra'ila kanat fi an-nisa rawahu Muslim. Hadisi na biyu a cikin wannan babi na takwa an samo shi daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sai da mutum Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce inna ad-dunya hulwatun qadira, lalle ita duniya wani abu ne mai zaki kuma kore, wa inna Allah mustaklifakum fiha, kuma Allah zai sanya ku ku zama masu maiwa a bayanta, kalifofi a bayanta. Fayanzura kayfa ta'malun, sai ya ga ya za ku aikata. Fattaku duniya, ku ji tsoron duniya, wattaku nisa, ku ji tsoron mata. Fa inna awwala fitnati bani Isra'ila kanat fi nisa, lalle fitinar bani Isra'ila ta farko ta kasance a cikin mata ne. Rawahu Muslim. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi an samu daga sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda muka fara magana wancan karatu din a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ita duniya wata aba ce mai zaki kuma mai kore a wajen kala. To abinda ake nufi anan shine duk abinda zaka samu na duniya wanda zaka dandana ka ji dadi, ka ji zakin sa, ka ji dadin yanayi, to shi duniya take kawo maka shi. Abubuwan jin daɗi to shine duniya, abubuwan da zaka samu na jin daɗi. Sannan abun da aka hawo kuma aka sawa duniya cewa kadira, ana nufin abun da idan ka zai gani ka ji ya burge ka, kalan abun da zaka gani da idanunka ya burge ka irin wannan kalolin. To yin a cikin wato amfanin gwana ne ko wani abu, to abu idan ya yi kore sharɗin nan ya fi ɗaukan idanu. To haka duniya take, ta kasance ita wata aba ce mai daɗi wanda mutum zai yana jin daɗin rayuwa in yana cikinta, in ya samu yadda yake so kenan. Sannan yana jin nishaɗi, yana ganin abubuwan da yake so. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya sanya ku a cikin wannan duniya ya maida ku wato ku zama kalifofi, bayan waɗannan sun zo sun tafi sai wasu su zo, bayan waɗannan sun zo sun tafi sai wasu su zo, bayan waɗannan sun zo, haka kullum, haka duniya take. To saboda haka Allah ya yi haka ne, fa yanzu kai fa ta'malu, saboda ya duba ya ga yaya za ku yi, wani irin rayuwa za ku yi a cikin wannan duniya, wace irin rayuwa za ku yi a duniyar, wani irin ayyuka za ku yi. Allah zai duba ga irin aikin da mutum zai gabatar a cikin wannan duniya. Fa yanzu kai fa ta'malu, ya duba ya ga wani irin aiki za ka aikata a cikin wannan duniya, aikin kirki ko kuma aikin da ba na kirki ba. Fattaku duniya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron duniya, saboda Allah ya riga ya gama da cewa innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun bil amwali wal auladi kamathal ghaysin ajabal kufara nabatu. Ita wannan duniyar wata aba ce, wasa ne kawai, wasanni ne a cikinta, wasa na lokacin yarinta da kuma wasa na bayan an girma. Sannan wazinatun sai kawa kawai mutun ya samu ya saka kaya masu kyau ko gida mai kyau ko menene mai kyau dai yana sa abubuwa masu kyau shine ka kadira din kenan wanda zai na daukan hankalinsa. Sannan wata fakurun bainakum kuma alfariya a tsakanin juna, ai wani yana da abu kaza wani bashi da shi wani yana da kaza, ai ta fariya a tsakanin juna. Wata kasunu fil amwali wal auladi, kuma da me da nuna kai ka samu dukiya mai yawa ka samu yaya masu yawa to da wannan zaka ta yin alfari. To saboda haka Allah ya faɗa kan wannan duniya yace wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, ita duniya ba komai bace sai wani rudi ne dan kadan wanda zai rudar da mutum idan ya biye ta za ta halaka shi ba zai samu abin da ake nema ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattaqun nisa, ku ji tsoron mata, fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa, lalle farkon fitina da aka fara fitinar bani isra'ila da ita ya kasance a cikin sha'anin mata ne. To saboda haka mutum ya ji tsoron duniya kuma ya ji tsoron mata. Malamai sun yi magana anan cewa ya kasance akwai maganan Haruta wa Marut, Haruta da Marut, wanda Al-Qur'ani ya kawo cewa wattabu matul shayadin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala malakaini yubabila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi nadillahi bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله تبارك وتعالى يا من مغنى عن أكن النبي سليمان عليه السلام أتكم مغنى سا سيأكا كاو كسر هاروت دا ماروت واندا ما لم يسنش وانا كسا دا اكي كارن تاوا إسرائيليات شيني أبندا wato abinda ba za a gaskata ba sannan ba za a ƙaryata ba. To a cikin sharhin wannan hadisin an kawo wannan maganar a ciki cewa mala'iku ne guda biyu suka ga yanda ƴan adam suke a rayuwar duniyar nan, sai suka ce ya Allah idan ka kawo mu duniya mu za mu bauta maka, ba za mu yi yanda waɗannan mutane suke yi ba, za mu yi bauta yadda kake so ba yadda mutane suke yi dinnan ba. Sai Allah ya ce idan na sanya muku abinda na dora musu ba za ku iya ba, sai suka ce za su iya. To da suka ce za su iya sai Allah ya turo su duniya ya sanya musu abinda ya sa wa dan adam na sha'awa da jin yunwa da kwadayi da sauransu, ba irin yanda jikinsu yake na mala'iku ba. To da suka zo duniya wai kenan a cikin wannan kissa, duk da mun ce malamai ba sa inganta kissa din Isra'iliyat ne, sai suke cewa da suka zo cikin wannan duniya sai suna koya wa mutane wani abu wanda yake kama da sihiri. Shine Al-Qur'ani yake cewa ma yu'allimani min hadin hatta qula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, ba za su koya wa kowa wannan sihirin ba, sai sun gama cewa mu fitina ne, Allah ne ya kawo mu jarrabawa a cikin wannan duniyar mu gani. Saboda karka yi in ka koyi wannan abun karka je kai amfani da shi, kawai kai dai ka koya amma karka je ka cutar da wani da shi. To suna yi sai suka haɗu da wata mace mai kyau, kyakkyawar mace, da suka ga wannan macen sai suka fitina da ita, kowa a cikin su yaje yana son ta, su Haruta da Marut din kenan. To da suka ji suna son ta sai ta ce ita ta yarda yi da wannan soyayya amma ba za su sami biyan bukata ba, sai sun koya mata wannan abun da suke yi din, ita ma ta koya, suka koya mata ga yadda suke yi wannan dabon da suke yi ta koya. To daman idan sun yi kullum za su, akwai wani ismin da za su karanta sai su sake sama, shikenan sun tafi kenan, sai washe gari su dawo, kullum haka suke yi. Sai ta ce to ita yanzu ba za ta ba su kanta ba, sai sun gaya mata meye suke yi su sake sama nan, sai suka gaya mata, suna gaya mata sai ta karanta sai ta sake sama, shikenan ita ne ake ce mata wai zara din nan a sama. A yanda dai malaman kissan suke kawowa, duk da mun ce akwai magana a cikin wannan kissa din. To saboda haka fitinan matan nan shi ya samu wannan mala'ikun, sai da suka koma wajen annabi wannan zamanin su ya roka musu Allah, Allah ya yafe musu akan wannan abin da suka aikata. To wannan Isra'iliyat ne kamar yadda muka ce, ba a ƙaryatawa ba a gaskatawa. To saboda haka Allah ya fitini wasu nau'in bayinsa da ya kawo su duniya da ake zaton mala'iku ne ba da maganan mata. Sannan akwai Bal'am dan Ba'ura, shi ma Allah ya jarrabe shi da maganan mata. Shine Allah yake gaya mana cewa watul alayhim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa'atba'u shaytanu fakana min al-ghawin. Shi Bal'am dan Ba'ura wani bawan Allah ne wanda yana bautawa Allah a cikin al'ummarsa, wanda idan yayi addu'a shikenan ta karbu. To Annabi Musa yana so zai shigo wannan kasar inda yake yayi kira zuwa ga addinin musulunci. Sai suka ce shi Bal'am din yayi addu'a kar Annabi Musa ya zo. Shi kuma ya san Annabi Musa addinin sa na gaskiya ne, sai yake addu'an. Akai sarki ya kira yasa wato a sa shi addu'a bai yi ba. Abu da ya gagara sai aka biyo ta wajen matarsa. Da aka biyo dole sa sai ya yarda. Da ya yarda aka tafi cewar akan za a je a yi wannan addu'a. To jakinsa da yake hawa ya je ya yi addu'a, in ya tashi addu'a a gabiyan bukata, jakin ma ya ki tafiya a wannan rana din. Dole da sahu aka hada shi da fadawa suka tafi da shi, ya je shi. Yana yin addu'a, abinda yake bala a ransa shine Allah ya taimaki Annabi Musa, amma bakinsa kuma yana furta wani abu daban. To saboda haka sai dai Allah ya karbi addu'an nasa. To shine sai suka shiga cikin wannan tihu din kenan, dimuwa shekara 40, inda suka zaga sai sun yi tafiya sun gaji sai suka suna nan a wajen ba inda suka je. To wannan dalilin wannan abun ne. To shi ma Bal'am dan Ba'ura ta wajen mace dai halakarsa ta samu. To saboda haka su Bani Isra'il an fitine su da maganan mata. Da maganan mata ne aka fitine su. Kuma mu ma al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama an fitine mu da maganan mata din. Har yanzu a cikin kisas din da ake fada, an ce akwai wani bawan Allah da ya zama wato ya zama bawan Allah, yana bauta wa Allah, yana bauta shekara da shekaru. Sai annabin wannan zamanin ya zo ya same shi ya ce, Allah ya ga yadda kake bauta masa, saboda haka ya baka addu'o'i guda uku. Kai waɗannan addu'o'in guda uku in kai addu'a Allah zai karba. An baka addu'a guda uku kai. Shikenan. Sai ya zo ya samu matarsa ya ce, to ga halin da ake ciki fa, an bani addu'o'i har guda uku wanda ina yin su Allah zai amsa. Ya za a yi? Sai ta ce, abin da za a yi shine addu'a ta farko da za a yi a cikin addu'o'i guda uku nan da aka baka, a roƙi Allah ya maida ni kyakkyawa na fi kowace mace kyau a duniyar nan. Shi ne addu'a na fari da za a yi. Shikenan. Sai aka yi, sai ta zama kyakkyawa ya tafi kowace mace kyau. Sai ta ce, a to ya ko ba zan zauna da kai ba, yadda nake kyakkyawa ya nan na fi kowace mace kyau, ya za a yi na zauna da kai? Ransa ya ɓaci. Sai ya addu'a na biyu ya ce, Allah ya maita mummuniya ta fi kowace mace muniya a duniya. Addu'a na biyu, na ɗaya ya tafi, na biyu ma ya tafi. Shikenan. Sai aka maita mummuniya ta fi kowace mace muni. Sai ta sake cewa, mai gida yanzu haka za ka zauna ni a cikin wannan munin nawa? Ai gwanda dai a san yadda za a yi, ka roƙa min Allah dai na dawo yadda nake. To shikenan. Sai ya roƙi Allah, shikenan, sai ta dawo yadda take. Kaga fitinan mata gaba ɗaya, abinda aka bashi duk ya ƙare akan matar, duka gaba ɗaya guda uku. Na ɗaya ya yi addu'a Allah mai take kyawuya, abun ya zama fitina, ya addu'a Allah mai take mummuniya, abun ya zama fitina, ya sake addu'a Allah ya dawo da ita yadda take da. Kaga ba samu canjin komai ba. Yadda ake nan haka aka zauna. To saboda haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wannan mu ji tsoron sha'anin mata. Sha'anin mata shine fitinan zamanan da suka gabata, kuma mu ma wannan zamanin shi yake fitinan mu da shi. Yanzu za ka gani ko abun sayarwa ne za a sayar, ba za a zama hoton namiji a ciki ba. Hoton mace ne za a manna a jikin abun, saboda shi ne zai ɗauki hankalinka. In an sa hoton namiji ba za ka kula ba. Sai a ɗauko hoton mace a saka a jiki. To nan saboda me ko me kake yi, wai sai an ɗauko maganar matan nan an sa a ciki. Saboda nan ne hankalinka zai dawo. Amma in ba za a mace ba shi kenan kai, in wani namiji aka saka ina ruwanka rabo ba, ba za ma ka lura da wajen ba. To kaga kuma a nan fitina take. Anan fitinar take. Ya dawo ya zo ya shiga mana har cikin addinin da muke yi da. Har cikin addinin musulunci sha'anin mata ya shiga ya zauna. Wai musulunci ma ba zai tafi ba sai an sa mata a ciki. sai an saka mata a ciki tukunna abun zai tafi. Ma'ana shine in ta'limi ake yi, in tafsiri ake yi, in menene ake yi, sai an dauko mata an kawo su tukunna bazan su zo. Idan aka ce nan ana gabatar da karatu amma babu mata a ciki, shikenan zaka ga wajen ba kowa ba wanda zai je saurara. Kaga fitina ne. Kuma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin sayyidina Aisha bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo wannan zamanin da ya hana mata zuwa masallaci. A wannan zamanin nata bane ake magana ba yanzu ba. To amma yanzu matan mu an ce wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyati lula, amma yanzu tabarrujin suke yi, su yi tabida suna shiga duk inda suka ga dama. To saboda haka mutun ya ji tsoron kaidin mata. Inna kaida kunna azim, alqur'ani ya ce kaidin mata yana da tsanani, yana da girma. Inna kaida shaytani kana da'ifa, kaidin shaydan ma mai sauki ne, yana da rauni. Amma na mace a shi yasa Annabi Yusuf ya sha wahala a hannunsu. To saboda haka kaidin mata mutun ya ji tsoro kai ya fada cikin fitinan mata. Bayan ya ji tsoron duniya, ya ji tsoron mata. As-salithu an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الثالث حديث نوكو عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا يدرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريشي كان يقول يا كسانشينا تشوا اللهم إني أسألك الهدى يا الله إنا روكونكا شريا والتقى دجين صورونكا والعفاف دكاميوا والغنى دوداتا. رواه مسلم. Imam Muslim ne rawaito wannan hadisin. Wannan hadisi an samu shi daga Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan addu'a ta Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. To malamai suka ce wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, na ɗaya yana roƙon Allah al-huda, shiriya. To malaman sun ce shiriya anan yana nufin ilimi ne. Inda alqur'ani yana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam qurra bi zilli ilma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. To saboda haka yana roƙon Allah ya bashi ilimi, bayan ilimin da ya bashi ulumul awwalina wal akhirina, kuma ya ƙara masa wani ilimi bayan wannan ilimi din. To saboda haka duk da haka kuma yake roƙon Allah ya ƙara masa ilimi, sannan wattuka da kuma tsoron Allah, shine dama ana cikin maganar takwa ne. Jin tsoron Allah a zahiri da baɗini a cikin komai, Annabi sallallahu alaihi wasallama ai shine farko a cikin wannan babi. Tunda alqur'ani ya ce kulin kana lirrahmani waladu fa ana walul abidina, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma tsoron Allah gaba daya, amma kuma yana ci gaba da roƙon Allah ya bashi tsoron sa. To saboda haka ana neman mutum ya roƙi tsoron Allah a cikin komai, sannan wal afafa da kuma kamewa. للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ذرهم في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. شين متون يذهب من كامي وا بكرو كتارو كم متاني وا كتارو كارو كي الله ربا كارو يدين وانا كارو كلام كارو كان أتارو كو أتي مكية كأبا كأيوا أبا سموتون يذهب وانا شين من كامي وا هرما القرآن يكتشي وا هرزا أنا تماني أنا دشيني بس إذا كوزين زوا غاشي وتكلم بيشين ده تمارك كرني أما وده تمارك كوا. To dan wannan wanda bai sani ban ya ganshi ma sai ce wannan ai wani ai yana da shi, ko yana da wadata, ko yana da rufi asiri, bai san kuma kamewa ne Allah ya bashi ba. Kuma kamar yadda muka karanta a baya, wa man ya'if ya'ifuhu Allah, wanda ya kame to Allah zai bashi kamewa. To Allah ba zai tozarta irin wannan mutumin ba, ya bar shi sai ya zo ya roki jama'a, ba zai yi ba. Inda ya samu kamewa to Allah zai san yadda zai yi da shi, ya wadata shi, sannan walgina da kuma wadata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya bashi wadata, saboda ba a son talauci din mutum ya zama ya fada cikin halin talauci, ba a buƙatar wannan. Amma algina anan da ake faɗa ginan nafs ne, wato wadata ta zuciya. Saboda idan baka samu wadata na zuciya ba, in dai na zahiri ka samu to aikin banza ne, ga kuɗi ka tara, ga menene komai yana nan, amma baka jin ka samu, ka samu amma kana ganin baka samu ba. To saboda haka ginan nafs ake magana anan wajen. Ar-rabi'u an abi tarifin عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. الرابع حديث نهول أتكي وانا بابي نتقوى عن أبي طريف دقى أبي طريف عدي بن حاتم الطائي Adi dan Hatimu Ta'i radiyallahu anhu Allah da shi kala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naja annabi tsiyada min Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man halafa ala yaminin wanda yayi rantsuwa cewar ba zai aikata abu iri kaza ba summa ra'a atqalillahi minha sai yaga cewar abinda ya bari din wato abin da zai bari ba zai aikata din ba yafi tsoron Allah daga ita faliyati taqwa to yazo tsoron Allah din ya jifar da rantsuwarsa da yayi rawahu muslim imam muslim ya rawaita wannan hadisin wannan hadisi an samu shi daga abi tsarifin adi bin hatim at-ta'i wanda ya kasance ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a malaman sun kawo magana biyu akan sa cewa ya zo a shekara ta 9 ya karbi musulunci a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya kenan wata ruwaya tun kuma sun ce a annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sariya ne aka je aka yake su a wancan maganar da aka bada cewa sun zo a shekara ta 9 wafdu adiyin ake cewa mutanen bani adiyin sun zo sun zo sun karbi musulunci a wannan magana ta biyun kuma cewa sariya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a je a yake su sai aka kamo yar uwarsa Safanatu bintu Hatim at-Ta'i to da aka kamo ta aka zo da ita sai take ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita yar gidan girma ne yar gidan sarauta ne to annabi sallallahu alaihi wasallam da mun kamin muka ranta wannan satin kiyaruhum fil jahiliyyati kiyaruhum fil islam zabab musu a jahiliya sune ma zabab musu a cikin musulunci saboda haka in aka ce wannan mutumin zababbe ne ko da a jahiliya ne to in yazo annabi sallallahu alaihi wasallam baya walakanta shi duk annabi sallallahu alaihi wasallam baya walakanta kowa dama to shikenan sai ya kyautata mata matar nan ya kyautata mata sosai ita yar uwar wannan mutumin shi Adi bin Hatim at-Ta'i ana ce mata Safanatu bintu Hatim at-Ta'i da ya kyautata mata ta ji dadi sosai da ta koma ta kai musulunci sai aka sake ta tafi sai ta samu dan uwantan nan shi Adi bin Hatim at-Ta'i take ga masa cewar gaskiya ka zo ka karbi musuluncin da saboda ban taba gani mai halin kirki irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka zo ka karbi musulunci shikenan sai ya tun bai raba dai tana gaya masa har yadda sai ya taho ya zo aka masa yaso wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya shiga ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko shimfidar da yake kai ya shimfida masa ya ce ka zo ka zauna ko bai fadi shi waye bane bai fadi daga ina yake ba amma san shi ba tukun ya ga ana an karrama shi tun ba je ko ina ba sai yi mamaki irin wannan abin da ya samu kansa a ciki to shikenan sai ya ce to zai yi kwanaki ya dan yi kwanakinsa daga nan ya ga irin abin da aka masa ya karbi musulunci bayan ya karbi musuluncin nan ya koma cikin al'ummarsa to wannan shine magana ta biyu din wanda daga baya sai ya zo da wafdu nasu wufud nasu kenan suka zo suka karbi musulunci ya kawo jama'arsa da yawa suka musulunta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe a shekara ta 9 bayan hijira zuwa shekara ta 10 to daga nan ya zauna ya rawaici hadisi guda 66 daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya rayu tsawon shekara 120 a cikin wannan duniya to shine a ciki muka samu wannan hadisin nasa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yayi rantsuwa wanda zai yayi rantsuwa akan wani abu sai ga tsoron Allah a cikin wannan abun shi ya kamata yayi ba wannan rantsuwar ta sa ba to yazo cikin tsoron Allah ya bar wannan rantsuwar da yayi ya bar rantsuwar ya fasa ta kawai daman kuma kamar yadda muka sani alqur'ani ya ga mana cewa la yuakizukumullahu billaghwi aymanikum walakin yuakizukum bima aqadtumul iman Allah baya kama ku da lagawul mai yamini ba a so ne mutum ya ce wallahi kaza ba a so ka ce irin wannan ka ta rantsuwa amma Allah yana kama mutum ne da abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa wanda ya zauna to saboda haka idan ka rantse akan abu to abun zaka duba ka gani tsoron Allah da zai taho cikin wannan abun ya bi wannan rantsuwar taka to ka watsar da abun ka ji tsoron Allah ka rantse ka ce wallahi billahi allazi kai irin wannan rantsuwa ka ce ba za ka sake zuwa gidan wani ba kaga silatul rahim zaka yanke to saboda haka sai ka fasa wannan rantsuwa sai ka fasa wannan rantsuwa ko ka ce wallahi tallahi ba za ka taimaki wani ba kai irin wannan rantsuwa to wannan irin wannan rantsuwar idan kai to ana so kai kai ka faranta ka fasa wannan rantsuwa kai ka fara ka fasa kai azumin ka guda uku ka fasa wannan rantsuwa din in ka ga tsoron Allah ne a ciki kuma ba a so kai rantsi sannan malaman sun ce rantsuwar da mutum zai yi akan abin da zai zo ne ba kan abin da ya wuce ba idan wanda ya riga ya wuce ne in ka rantsi ma iska ne ba ta shi ka rantsi ba za ka yi abu kaza ba kuma abu ya riga ya wuce to wannan rantsuwar ba al'akari da ita a mustaqbal ne mai zuwa ne ake magana kai abinda za ka rantsi akan mai zuwa wallahi ba za ka yi kaza ba to kuma sai ka ga tsoron Allah ne a cikin wannan abu to kai kai kafara yafi shine wannan wato duk abin da kake ciki idan ka ga tsoron Allah a cikin abun ko da ka rantsi za ka aikata tsoron Allah nan ba za ka zauna cikin wannan abu ba rawa muslim imam muslim rawaito wannan hadisi al-kamisu an abi umamata sudai ibn ajlan al-bahili radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wadaa faqala ittaqullah wa sallu kamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu tirmidhi fi akhir kitabis salat wa qala hadithun hasanun sahihun al-kamisu nabiyar ana bi umamata an sami wannan hadisi daga bi umama sudai ibn ajlan al-bahili sudai dan ajlan al-bahili radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqtubu naji annabi tsaya da mai Allah subhanahu a gare shi yana yin khutuba fi hajjatil wada a cikin aikin hajin bankwana faqala sai yace ittaqullah ku ji tsoron Allah wa sallu kamsakum ku sallolinku guda biyar wa sumu shahrakum ku azuminku na watan ramadana wa addu zakata amwalikum ku bada zakar dukiyarku wa ati'u umara'akum ku yi biyayya wa shugabanninku tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannan ubangijinku rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi fi akhir kitabis salati a ƙarshen wato kitabus sala a cikin littafin sa kenan wa qala yace hadisun hasanun sahihun hadisin nan mai kyau ne mai inganci wannan hadisi an samu shi daga sudai ibn ajlan al-bahili Allah ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi khutuba a aikin hajin bankwana a cikin wannan kuduba tasa da yazo ya tsaya yake cewa ittaqullah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah to wannan shine daman kuma abin da ake nema mutum ya ji tsoron Allah a cikin komai nasa bayan nan ji tsoron Allah nan sai ya jawo masa wa sallu kamsakum ya salloli guda biyar da aka fallanta masa nan tsoron Allah nan ne da yake da wato yake da yaqini akan akwai shi shine abin da ya jawo masa zai wannan sallah saboda ya gana da shi salloli guda biyar tsoron Allah shi zai jawo ka yi su idan baka jin tsoron Allah to ba za ka yi ba ko kuma za ka yi amma ba yadda ake so ba saboda haka shi yasa zaka gani ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati sai a ce wa qamu salata wa atu zakata suna tsaye da sallah suna ba da zakka to tsoron Allah ne zai jawo ka tsaya ka yi wannan sallah da kuma ka kawo su yadda suke saboda mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to kaga wannan ganawa da mutum yake yi ko da wani babba kake ganawa ba za ka yi wasa ba balle kuma ganawa da Allah to cikin haka ga aka maka nawafil cewar bayan kai na farillan ba ka dauki nafilfili na sallolin kana yi saboda ka cike gibin abin da kake yi na farilla din nan to saboda haka idan mutum yayi haka ya kawo ta yadda take sannan yayi azumin wata ramadana duk da wannan ba mai yiwuwa bane shine abin da malamu suke ga mana kullu ba zai ka kawo sallolin nan yadda suke ba ba za ka iya ba ba za ka iya kawo yadda suke ba daga tsarki ma za a kama ka in ba sa ba balle a je maganar alola balle a je maganar sallah to saboda haka in kace zaka yi iya nafila ka zauna iya farilla ka zauna to kai ma ka yau da rikanka ba inda zaka je ba za ta kai ka ba to saboda haka dole ka nemi nafilfili ka cike wannan gurbin inda bai samu nan ba ya samu to saboda haka yasa kowace ibada zaka ga an kawo nafilanta na farilla da salloli ne aka ce kai guda biyar kaga ga shi hadisi na ce zaka shiga aljanna ai to amma ka kawo su yadda suke shine inda magana take to saboda ka tunda ba za su zo yadda suke ba ba za a samu wannan ba to ka ƙara da nafilfili a ciki kowace sallah ka mata nafila kai kafin azhar kai nafila bayan azhar kai nafila kafin asr kai nafila bayan magriba kai nafila bayan isha kai nafila kafin asuba kai nafila ka ciccike wannan gurbin na wannan sallolin da kake yi din da nafilfili ka tashi kai kiyamul layli kai nafilfili dai kai nafilfili da yawa haka ake so amma iya barillah to ba za ka je ba zai wahala wasu musharakum sannan ku yi azumin wata ramadana kaga iya shi aka kira amma waye zai zo da shi yadda ake so zai yiwu ba zai yiwu ba to tunda ba zai yiwu ba dole kai nafilansa kai al-imsak din ba iya na ramadana ba har a wajensa ka zama kana kamewa shine azumin ai ka kame har a wajen ramadana ka kawo azumi na nafilfili azumin litinin da alhamis ne azumin tasu'a da ashura ne sita shawwal ne azumin arfa ne waɗannan azumomin da ake yi ka yi su sai su cike maka gurbin wancan tunda za ka ga cikin wancan din an kawo wasu maganganun da in ka duba sai ka ga mai azumin ya sha wahala rubba sa'imin wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju za ka ga mai azumi yana azumi ba kuma ya cikin azumin sai yunwa da ishiruwa kaga azumi ya lalace mallam ya da kaula zuhur wal amali bihi fa laysa lillahi hajatan an yadha ta'amuhu wa sharabuhu wanda bai bar maganan banza ba bai daina surutu haka kawai ba ba ruwan Allah da rashin cin abincinsa da rashin shan ruwansa to kaga wannan ba zai cika ba sai ka kawo nawafil ka zuba a cikin azumin ramadanan nan da kake yi kana yin wasu azumomi bayan sa sai ya ciki in ba haka ba za a samu abin da ake nema ba sannan wa'addu zakata amwalikum ku bada zakar dukiyoyinku idan Allah ya baka dukiya ta kai ne nisabi na fidda zakka to ka fitar to amma nan ba wai ana gaya maka cewa dole sai dukiyarka ta kai nisabi ne zaka fitar ba sai ta kai nisabi ne zaka fitar ba cikin abin da Allah ya baka zaka fitar shi yasa in ka karanta karatun irin su Abu Zar al-Ghifari sai ka gagara zama da dukiya tunda alqur'ani ya ce wallazina yakunuzuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim to su Abu Zar al-Ghifari su karatun su suka ce a kaga wannan aya tana nufin inda zaka aje kudi kai takmiz kawai tunda ya ce wallazina yakunuzuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi baka ba dan Allah ba kawai fa bashirhum bi azabin alim saboda haka su a wajen su inda zaka aje shikenan kai abin da aka hana to kaga yin wannan karatun da yakowa hala a ciki to in baka samu wannan ba ma abin da kake da shi din nan ka bayar latanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu birru ba sai kun bayar da abin da kuke so abin da kake so zaka dauka ka bayar saboda kar ka ce a ai magana zakka yake to suwa ne yake da su mu ba su ba mu bane kar ka bada haka naka ne bai kai zakkan ba ka tara shi ka bayar da abin da ya kamata an ce shekul islami wa sa'alatul anam ala ibrahim ya sallallahu alaihi wa sallam sai da ya taje kudi sai da ya kai zakka shi sai da ya taje kudi dan ba zai yaje ba ba sai da ya tara yace wannan sai an yi zakka saboda ba abin da za a ce bai yi ba to tunda ana yin zakka kudi to bari ya tara kudin sai da ya tara sai da ya kai wannan zakkan ya bayar yace to shi ma yayi zakkan kudi wanda ga mun kaga to irin wannan kar ya zama ba kai ba to in ba za ka iya tara kudi ka yi zakka ba ma a cikin abin da kake samun nan ka bayar saboda kar ka shiga cikin wancan abu shi yasa musulunci ya kawo maka ga zakatul fitri ma kaga kaman kai zakka kenan in baka taɓa fidda zakka ma in kai zakatul fitri zakkan fidda kai kaman kai zakka sannan yace mana watiu umara'aku ku yi biyayya wa shuwagabanninku to anan alqur'ani ya gaya mana cewa wati'u Allah wati'u Rasula wa ulul amri minkum ku yi biyayya wa Allah da manzonsa da ulul amri a cikinku to saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa mutum ya yi aji kuma abi wa in ta'amara alaikum abdun ko koda bawa ne aka dora shi akan ku ya zama shugaba to a masa biyayya matukar ya bi Allah da manzonsa idan ya bi Allah da manzonsa yanda sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu an ran da aka gabatar da shi ya zama khalifa yace ku min biyayya matukar na bi Allah da manzonsa idan na saba mu wa Allah da manzonsa to kar ku min biyayya to saboda haka shi shugaba za a masa biyayya ne idan ya bi Allah da manzonsa sai a masa biyayya idan bai bi Allah da manzonsa ba to ba za a masa biyayya cikin wannan ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi ba za a biyayya wa abun halitta dan saba wa halicci ba ba za a masa biyayya cikin wannan ba za a masa biyayya ne cikin yanda ya bi Allah da manzonsa saboda haka kuma a cikin komai akwai ulul amri akwai wanda su ne shugabannin wannan abu a cikin komai ko me kake na rayuwar duniyar nan kana da wanda su kai da su ne shugabanninka a cikin wannan abun da kake yi in addini kake yi kana musulunci kai musulmi ne akwai wanda kai da su ne shugabannin musuluncin nan saboda haka zaka musu biyayya ko sai ka musu biyayya idan suka ce ayi kaza sai ka yi saboda su ne malamanka kai imani da su ka yarda cewa wasu san abun da ake ciki in baka da lafiya zaka je ka samu likita ka ce baka lafiya ya baka magani kamar sai biyayya kuma cikin yanda ya faɗa ce ga yadda zaka yi da maganin ga yadda zaka bi ga yadda zaka yi duk zaka yi idan wani abu kake nema na certificate ko zaka dai makarantar boko ai ka je kai makaranta har ka gama har a baka certificate a ce gashi kuma sai ka musu biyayya in ka je musu da fandara da rashin kunya ya zai yi ba zai yi ba sai ka musu biyayya a ciki kafin ka samu wannan to a cikin komai akwai ulul amri ko karatun Qur'ani zaka yi idan zaka karanta za a ce da wani ruwaya zaka yi karatu ko za a tambaye ka da wace ruwaya ne zaka yi sai ka kira sunan wani kuma wanda zaka kira nan ba sahabi bane ba tabi'i bane ba wani ne can baya ya fito amma sai ka kira shi zaka zo kai karatu ka ce a ce wani ruwaya zaka ce zan yi ruwayan Annabi Muhammadu ne zaka wadi haka ba zaka wada ba amma ko duk ruwayan Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam amma sai ka kira sunan wani saboda me shine ulul amri a cikin Qur'ani dole sai da shi kawai dole sai da shi in babu shi in ka kira ba zai yi ba in ka ce zaka yi ba zai yi ba to hakan nan in idan ka zo kana maganar tsarki da alola sai a tambaye ka to nawa ne ne tsarkin naka alolan naka nawa ne ne sai ka ce a ga hadisi ne kawai na ja za a ce a hadisin waye ne wannan fahimtar da kai maliku ne ko shafi'i ko amr bin hanbal ko abu hanifa waye ya fahimta sai ka kira wani fahimtarsa akan akai zaka zauna shine ulul amri a cikin wannan ko ba sahabi a ciki ba ba sahabi a ciki Imam Malik tabi'i ne ba tabi'i bane ba shi bai ga sahabi ba amma sai ka kira shi dole to a cikin komai na rayuwanka nan da kake yi akwai ulul amri kuma ka yarda baka ja kayar da baka ja kayar da ai na ka samu matsala a cikin maganan gyara zuciyanka nan ne baka da ka ulul amri ba amma ko wani bangare kayar da kai kuma ga hadisi zaka karanta inna bil jasadi mudgha idza sala sala al jasadu kullu wa idza fasala fasala sullu kullu ala wahiyar qalbu ka yarda da wannan a gyara zuciya kana zuwa ka sai maganin gyaran jikinka amma baka zuwa ka nemi maganin gyaran zuciyanka saboda kai naka ce a kowanne su bayin Allah ne wanda su nan suka koma gyaran zuciyar su ne ulul amri a ciki sai ka ce kai baka yarda ba amma duk wayancan layin da muka lissafa ta ko ina ka yarda da kowanne amma in a ce a kowanne zaka bi shi zai sai ta zuciyarka ta gyaru da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta gyaru ka gyaru nan in ta ɓaci komai naka ya lalace sai ka ce kai baka yarda ba anan kan baka yarda ba amma a sauran wurare duka ka yarda da cewa eh za a je wajen wani za a nemi wanda ya san abun a koya amma ban da gyaran zuciya to kaga ka samu matsala kuma saboda idan ta ɓaci komin ka ya lalace ba abun da zai gyaru to saboda haka har su ma shugabannin zaka musu biyayya ne cikin ba iya shugabannin duniya ba shine muka lissafa yanda shugabancin yake gashi nan gida komai da shugabanki yake yinsa komai da kake yi saboda haka duk abin da kake ba shugabanci kuma to ka tafi a iska kenan sai ka je ka kana lalumin abun kana tsammani ka samu ko baka samu komai ba to saboda haka komai ka nemi ulul amri a cikin sa komai da zaka yi ya zama kana da wanda shi zai dora maka ga yadda abun yake ya zama shine shaidanka a cikin abun da kake yi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الله يا شيخ جزء ورغم الله سنان مساني زواج الله تسوى لك وسائل دولني مقاصد بايا تنجاوا مدفع أبو ندككي نيما بدي تنجاوا أما دول سكاسا موسيلة يزواك ولك تشيزاك جمكة ني هنچ أجيك أجي 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 كو زيكا هيا لك أنا كتير كوي بديك بيتا أين أقول لك أجي وتكي حنك لنجا سامو بطلع كو سيكاني مكودي in ka nemi kudin ma sai ka nemi tikiti ka samu jirgi an yi menene an yi wanene wadannan duwa su kake nema ba ba su ne wannan duwa sa'il ne maqasid din ka can ne can kake so zuwa to ka tafi mara gawai zai yi ka je haka gawai ba zai yi ka je ba sai ka nemi abin da zai kai ka sai ka nemi abin da zai kai ka wajen to a komai ma haka ne to saboda haka ana neman a yi biyayya a ciki su ma shugabanni a musu biyayya matakar sun bi Allah da manzonsa in suka saba Allah da manzonsa ba za a musu biyayya ba sannan wannan ba shi yake gwada cewa a zazzage su da sunan za a musu wa'azi ba a ba haka bane ba haka ake yi ba ba za a musu wa'azi a ga musu ji tsoron Allah sai a zazzage su ba ba haka ake yi ba wani bawan Allah ya zo ya samu wani khalifa cikin khalifofin Umayyawa wanda yace na zo zan maka wa'azi amma wa'azi na yana da zafi sai yace a to ka bar wa'azinka ba sai ka min ba saboda wanda yafi ka alkhairi an aike shi wajen wanda yafi ni sharri amma da aka ce me yace ce masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka gaya masa magana mai dadi wato wane ne annabi Musa alaihi salam an aike shi yaje wajen fir'auna shi dai wannan sarkin ya san dutse yasa bai kai fir'auna ba ko tunda shi fir'auna ya ce ana rabbukum al'ala gaba daya to amma me yace me aka ce masa faqula lahu qawlan layyinan in kaje ka ga masa magana mai dadi sassaukar magana zaka masa kar ka zazzage shi Allah ya san Fir'auna ba zai yaro ba amma me yace in an je a ga masa magana mai dadi magana mai taushi yanda zai ji ya karba to saboda haka kar ka ji an ce kai bai ya shugabanni sun saba wa Allah da manzonsa sai ka hawo ka zazzage su wannan zagin ba zai jawo ka samu abin da kake nema ba ba zai jawo su bi ba a'a ka musu wa'azin udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawizatil hasana haka Allah ya ce kai cikin hikima da kuma wa'azi mai kyau zaka yi ba ka zazzage su ka tsine musu kai ta musu kunutu kana abubuwa ka ce wannan ne zai jawo su yaro ba zai jawo su yaro ba kuma Allah zai duba yadda kuke ne ya baku shugabanni irin ku saboda haka in kaga kana zagin shugabanni to mu din ma ka dawo ka duba yadda muke mu yaya muke saboda haka yadda muke nan fassaran karatun mu shine su yadda muke haka muka wato fassaran abin da muka karanta kenan da mun zama mutanen kirki su ma haka za su zaba sai na Umar idan ya tura sariya runduna yaki sai na Umar abin da yake ga musu ku ji tsoron Allah kawai ku ji tsoron Allah a cikin abin da kuke shi kenan kuma tsoron Allah suka ji to saboda haka shi yasa a lokacin komai yake tafiya amma yanzu kai da zaka zauna ka zagi shugabanni ka tsine musu da za ka kawo naira 100,000 ko miliyan 1 baka ce da Allah ka raba a anguwan ku nan watakila ma wanda zai ji labari a baka wannan kudi ba wanda zai ji labari idan kai ne wakilin da shugaban ya dora a anguwa kaza ko al'umma kaza sai zai ta baka ne kuma baka rabawa ya baka ya ce ka rabawa mutane za ka raba ne ba za ka raba ba sai ka ja kai shiru ka ki rabawa jama'a kuma in ka tashi ka ce a zalimi ne macuci ne to kai ko mene ne kai kai mene ne kai to saboda haka su fassarin yanda muke ne mu ji tsoron Allah mu gyara kanmu tukunna sai Allah ya gyara su su ma amma kuma wannan ba shi yake ba su kofar jawar su ba su wai su shikenan a wai jama'a haka suke saboda haka su ma su da zama ka su din ma sai ka ji sai sun ji ran su cewa za su gyara sai Allah ya taimake su cikin gyara amma idan ba su ne yin gyara shikenan sannan duk shugaban da yake tsammani wannan mulkin da yake yi na constitution ne ai constitution yake bi ba qur'ani yake bi ba saboda haka in an je lahira ma ai ba ruwan sa to ya sha wahala ayya da Allah ya dira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka tunda kai yarda kuma ana maka biyayya a dole a karfi bayan da aka iya to ka sani sai an tambaye ka akai duka sai an tambaye ka ciki da wajen abin da kai saboda haka dole ka ji tsoron Allah a ciki sannan ku kuma biya ku yi biyayya daidai gurgudu mutakar ba saba wa Allah ba idan mutum ya saba wa Allah to ba za ka bi shi a cikin wannan sabon ba idan kuka yi haka tarkulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangijinku wato idan kuka yi waɗannan abubuwa da aka lissafa tsoron Allah ya samu ka ji tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan da kake aikatawa, kana sallah salloli guda biyar, ka ji tsoron Allah a cikin sallarka, ka yi ta dan Allah ba dan jama'a ba, ba da cewa ne akwai jami'i ba, ba da cewa ne ya iya sallah ba, ba da cewa ne ya iya kira'a in yazo karatun sallah ba, ka yi wannan dan Allah kake sallan ba dan wata bukata ba. Ka gani takwa sai ya shigo ciki, kai azumi azumi saboda Allah shi ma sai ka ji tsoron Allah cikin azumin, kar ya zama kai kai azumin ko kana yi ha ba ni yanzu ai rabo na da ran litinin ba na azumi har na manta duk litinin da alamis azumi nake ya zube daga wannan ranar ya gama gaba da ka zubar da shi, to saboda haka sai ka ji tsoron Allah ciki, kana gani kanka magana ya baci ka lalace abun ya zama babu, saboda haka karka zo kai ta alfahari ka ce kana azumi, kana bada zakka ko kana taimako nan ma sai tsoron Allah ya dawo ciki, in ba tsoron Allah cikin zakkarka da taimakonka nan ma zai rushe, ka bayar sai ka zo kai ta faɗa yau din nan mutum kaza ne suka zo gida na ba su naira kaza kaza kaza, shikenan an gama ake ya lalace ya ɓaci gaba ɗaya, saboda haka ka bayar din ka dage zama dan Allah shine tsoron Allah kenan, ka ji tsoron Allah a ciki ba ka bayar ranka zo kai ta goranta ba, ya ayyuhal ladzina amanu la tu'tu sadaqatukum bil manni wal adha, kar ka bayar sadaka ko kyauta ka zo kai ta gori kai ta cewa ai wane wane ba dan na taimake shi ba da yanzu ba san mahalin da ya bada ciki ba, ka bata in kai wannan, to saboda haka duka dai sai takwa ya shiga ciki, sannan kuma ka yi biyayya biyayyar nan da zaka yi tsakani da Allah zaka yi, kar ka yi kai biyayya wa shugabannin saboda wani abu ba saboda Allah ba, nan ma sai an koma ciki, kana yin biyayya ne wa ubangidanka ko wa wani wanda kake gargashin sa, amma wata bukata kake da shi wani waje kake so ku je shi zaka yi biyan sa, yanzu kuna zuwa wani wurin zaka daina, to ba dan Allah kake wannan biyayyan ba, to saboda haka ba zaka samu komai ba, idan aka samu irin wannan biyayya ta gaskiya din to sai a samu abin da ake nema shine aljanna, tadkhulu jannata rabbikum, sai ku shiga aljanna ubangijinku, zamu dakata a nan a ƙarshen wannan babi abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa, abunda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima umlik al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq al-hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.